إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kamar yadda aka gabatar, yau muna biyar da watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1447, kuma 22 ga watan 2 2026. Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu a wannan masallaci domin gabatar da muhadara wacce al'adar wannan makarantar ce ta Markazul Habaratul Islamiyya. Allah ya ƙara mata albarka ta saba shiryawa duk shekara da ɗan uwa mata. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya albarka a cikin rayuwarmu, Allah ya shirye zuriyarmu, Allah ya musu albarka, magabatanmu Allah ya yafe musu ya ji kansu, waɗanda suke da rai Allah ya ƙara wa rayuwarsu albarka. Kamar yadda aka gabatar, matashiyar tattaunawar ita ce gudunmuwar iyaye mata ga makarantun Islamiyya. So, wannan mawdu'i ne wanda yake da fuskoki mabambanta. Akwai fuska ta nassosin shari'a a game da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta wa mata na neman ilimi da kuma karantar da ilimin da kuma yin tarbiyya. Akwai ɓangare na biyu ko fuska ta biyu, gudunmuwar tasu da ake iya gani a aikace domin haɓaka makarantun Islamiyyu da kuma samar da Islamiyyin da kuma ingantuwarsu. Abu na farko shi ne makarantunmu na Islamiyyu a wannan ƙasar tamu ta Najeriya, tarihinsu mu a Zaria kusan yana komawa ne zuwa ga unguwar Filin Wada. Kusan Islamiyyar farko wadda ta fara bayyana a garin Zaria da tsarin Islamiyya ta yara ita ce makarantar da ake kiranta da Nurul Huda. Wannan makaranta ta Nurul Huda, waɗanda suka assasa ta ko wanda ya assasa ta shi ne babanmu Alhaji Abubakar Imam, Allah ya gafarta masa. Alhaji Abubakar Imam mai littafin tarihin annabi da sahabbai, mai littafin tarihin khalifofi na annabi sallallahu alaihi wasallam, mai littafin da kowa ya fi saninsa da magana jahi ce, mai littafin ruwan bagaja, mai littafin ƙaramin sani kukuli, mai littafin tafiya mabuɗin ilimi. Duka Malam Abubakar Imam rahmatullahi alaihi shi ne ya kafa wannan makaranta da ake ce mata Nurul Huda, wadda ta kafu ne a gidansa da ke layin da ke da sunansa, wato layin Imam. Wannan makaranta daga baya gwamnati ta anshe ta, ta zama daga cikin makarantun gwamnati na firamare wadda ake ce mata Nurul Huda AEE Primary School, wadda daga baya ake ce mata Abubakar Imam LGEA. Wasu za su fi gane makarantar musamman matasa yanzu da makarantar da ake gudanar da darasin refresher course. Wannan makarantar ita ce matsuguni na biyu na makarantar Nurul Huda. Asalinta makarantar Islamiyya ce. Tunda muna cikin Zariya ne mu wadata da wannan. Daga baya cikin abin da ya haɓaka makarantun Islamiyyu a lardin Arewa da kuma garinmu mai albarka Zariya ko masarautar Zazzau gabaki ɗaya shine kafuwar ƙungiya mai albarka wato ƙungiyar Izala jama'atu izalatul bid'ati wa iqamati sunna da kuma karatuttukan babban malami alƙalin shari'a al-Sheikh Abubakar Mahmud Gumi rahmatullahi alayhi. Daga baya makarantu sun ta haɓaka aka samar da makarantun suka zama nau'i biyu. Akwai makarantun yara sannan kuma da makarantun matan aure. To wannan a taƙaice kenan. Mata a musulunci Allah subhanahu wa ta'ala ya tura musu nauyi babba. Nauyin da ke kan mata ba nauyi ba ne mai sauƙi. Mata su suke tarbiyya, mata su suke reno. Allah ta'ala ya nuna mana tasirin tarbiyyar mata a cikin Al-Qur'ani a kissar mahaifiyar Nana Maryamu alayha salam. Allah ya ba mu labari a game da mamar Maryam. Allah ta'ala ya ce inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran an al-alamin. Allah ya zabi annabi Adam, Allah ya zabi annabi Nuhu, Allah ya zabi iyalan gidan annabi Ibrahim da iyalan gidan Imran kuma ya fifita su akan sauran halittu. يا الله إذ قالت امرأة إمرانا رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. الله تعالى يؤمر شأن النبي صلى الله عليه وسلم يسي كباد العبال لوك سند ما تكي معا ما لم يسنى سوى سونا تحنت لوك سند تشي رب إني نذرت لك ما في بطني محررا. يا الله نعوبا كنشينا يا الواشي أبن بكي تشينا وندك أزرتاني دشي تون هي هي تونا مي دشي يكسن شي محررا نا انتاشي زبا دكو ترتدو من هيد مغ مسلاتي مسلاتي نشيني بيت المقدس فتقبلني يا الله كتقوانا بيتا ko wannan bakancan ko wannan alwashin da nayi ya Allah ka karbai ka kafa daga gare ni domin innaka antas sami'ul alim. Ya Allah kai ne mai ji kuma masani. Sai Allah ya ce fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan wa abbataha nabatan hasana wa qabbalaha zakariya. Ko kuma kafin nan فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المهراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. لوكا سند تهي فيتا اتساقوا أن لا يبات نمجي دومن إرن لمن أيش ولي تنشن تعيشين نمجي فدك اتفاتا فأن لا يبات نمجي سيسا تشتاي وأن لا القوري إن تهي فيش تتابع لشي زمن يهيد مغمسا لاتي. وأما أرادت ذكرا وأراد الله الأنثى. إذا ما جيت تقول الله يبات أما تي الله يبات ماشي. لو كتشن تهي سيك سيك سجنت وضعت سيك سي ربي مو وضعتها أنثى. يا الله كما ذا شما تخبر نهي فا. كما وليس الذكر كالأنثى
ai namiji baya zama kaman mace ayyukan da namiji zai yi mace ba za ta iya irin su ba musamman irin wannan aikin na kula da masallaci dakin Allah sai ta ce wa inni sambaitu ha maryama ya Allah na sanya mata suna maryam wa inni u'izuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim tarbiyyar farko da zan mata ya Allah ya Allah ina neman ka tsare ta ka tsare zurriyarta daga sharrin shaytan je tafi mara albarka wanda yake la'ananne kai wa yatta addu'a ka sa mata albarka ta roki Allah ya kula da ita wannan ita ce tarbiyyar farko da ake buƙatar ki yi فتقبلها ربها بقبول حسن ومن الدعاء ده في وثيار مريم حنت في وثيار مريم في الله مدوكين سكي يا كرب الدعاء كما يا كرب ديار امتين متوني كيرشي وانبتها نباتا حسنا ثم يتسرد يتسروا وتتتشاوا وكفلها زكريا بمن في الله يسنيا wani bawan Allah mutumin kirki wanda shi ma dan uwanta ne a matsayin bakawanta yake sai Allah ya bashi kula da ita aka sa Zakariya annabin Allah ya zama shi ne zai rika kula da ita nan take alamar tarbiyya sai ta bayyana a gare ta kullama dakhala alaiha Zakariya al-mihraba wajada indaha rizqa duk lokacin da Zakariya alaihi salam ya shiga wajen nana Maryam sai ya samu abinci a tare da ita bai kai mata abinci ba amma kuma sai ya ga tana da abinci malaman sira suka ce abin da ya yi shi ne saman zainan masallaci ya aje ta sannan masallacin zainan bai da matattakala shi yake zuwa da tsani in zai zo ya duba sai ka mata abinci ya ga lafiyarta sai ya sa tsani idan ya je ya suka gaita ya kai mata abinci ya sako sai ya cire tsanin sai ya tafi da shi saboda ba wanda yake iya zuwa wajenta sai shi amma duk lokacin da zai je sai ya ganta da abinci sa'a anna laka hada ina kike samun wannan bai san Allah ya dauke ta a matsayin waliyyarsa ba waliyya ce qala huwa min indillah kike tsaye da Allah ne wani abin da ke dangata cewa wannan abincin da daga Allah ne abin da ba a samun sa a lokacin rani sai ganta a wajenta abin da ba a samun sa a lokacin bazara sai samu wannan abincin a lokacin a wajenta yanzu ki kawo wani abin da a wannan yanayin da nake ciki zai yi wuya a garin Zariya a ce an same shi to sai a ganshi a wajenta kuma min indillah kace daga Allah ne inna Allah yarzuqu man yasha'u bi ghayri hisab ai Allah ta'ala yana azurce yadda wanda ya ga dama a cikin ikonsa bi ghayri hisab ba tare da ya masa kididdiga ba ba tare da lissafi ba ba tare da lissafin lokacin da ya kamata a kawo abincin ba ba tare da lissafin lokacin da ya kamata a ci a ga abincin ba kun ga abu na farko da alqur'ani ya karantar da mu a nan yana nuna mana ashe tarbiyya aikin mata ne mata su kifi tarbiyya domin Allah ta'ala ya musu wasu siffofi daga cikin siffofin da Allah ya yi wa mata ya keɓance su da waɗannan siffofin maza ba su cika samun kyautar waɗannan siffofin ba akwai tausayi ba a tarbiyya ba tausayi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin da Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka fitar hadisin sayyidina Abu Hurairah radiyallahu anhu النبي صلى الله عليه وسلم في سوى خير نساء ركبنا العبل صالح نساء قريش أعناه على ولد في صغره وأرآه على بعل في ذات يده ما كان ده سكة في كرفي سكة فعل هيري سوني نجر ثم تنقري شاوى وأن ده سكة تبقيتي حوانا قولي في يما تاد سكة تبقى حوانا قولي سوني نجر ثم تنقري شاوى فبول سنة ده وفي سكوتي بدادي أحناه على ولد في صغره سكة فنون توسعي دياب ولوك تنديكي كرهي نميز ديوى مزا idan yaro na kuka hantarar ta kike ta ce ma a fita da shi da Allah amma ita kuma sai ta runguma kayan ta mace ta lallashe shi baban shi in yake shiru zai iya cewa zai duka shi amma ita sai ta ci gaba da lallasa tana faɗa masa maganganu masu daɗi tana shafa kansa saboda ne saboda ita Allah ya ba wannan kyautar ta tausayi domin ta iya tarbiyya sannan ba shi kadai take wa tarbiya ba har da mijin manzo sane shi wa ar'ahu ala ba'li ko ala zawjin fi zati yadihi sannan ita ta fa alkin ta dukiyar mijinta ita take tarbiyar mijinta ba za ta yi albazzaranci ba kun ga wannan hadisi kai tsaye yana fassara mana waccan aya ko waɗannan ayoyin cewa mata su suke tarbiya su suke tarbiya idan mun yadda mata su suke tarbiyya bayan ƙarin hujjoji da zamu faɗa kamar hujja ta cewa al-hadanatu haqqun min nisa reno haƙƙin mata ne a musulunci shi yasa ko rabuwa aure aka samu to mace ita take da haƙƙin kula da yaro ba namiji ba shi namiji abinda aka dora masa shine ya bada kuɗi al-infaqu amma ita take da haƙƙin habana idan aka samu rabuwar aure maza su daina cewa a ba su yaya ba adalci ba ne wannan mata su suke kula da yaya shi kuma abin da ke kansa an yunfiƙa ya riƙa ba da kuɗin da za a kula da waɗannan yayan amma tarbiyya da reno to haƙƙin yaya mata ne mata su suke da wannan haƙƙin wannan abin da Allah ya ba su ne sannan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar musu saboda su suka iya tarbiyya su suke kula da tarbiyya su suke da tausayi sannan kuma su suke da sifatul qarari fil buyu su suke da sifat zama a gida mata su suke zama a gida wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarruj al-jahiliyyah al-ula mata su suke zama a gida saboda haka rayuwar yaro ta fi yawa a hannun mata fiye da a hannun namiji wani namijin idan Allah maɗaukacin sarki ya sanya shi mutum ne fakari mai yawan tafiya wani sai ya wata biyu zai gidan shi wani wata uku akwai mai wata shida akwai mai sati guda akwai mai awanni in ya dawo kuma ƴaƴan sun yi bacci da sassafe kuma ya kama hanya ya fita ba su tashi bacci ba bai gansu da safe ba bai gansu da daddare ba sai dai in ganin su zai je ya duba su suna munshari suna bacci ya gansu ya tabbatar da cewa lalle suna cikin lafiya amma mace ita ce take tattare da ƴaƴa ko da yaushe a cikin lokutanta in mun yadda da wannan mu yadda da cewa makarantunmu na islamiyyu masarufin tarbiyya ne kamfanoni ne in na ce kamfani ba ina nufin na tara kuɗi ba ina nufin kamfani na sana'antawa shi yasa da larabci na ce masani'a masani'ut tarbiya wato su ne makera ta tarbiya makarantunmu na islamiyya su ne makera ta tarbiya malaman tarbiya sun yi ittifaƙi wajen shigar da makarantu a cikin bagirai da wurare da ake tarbiyya domin nan ne ake karantar da mutane maganar Allah ake karantar da su maganar manzonsa sallallahu alaihi wasallam a nan ne ake karantar da su sirar magabata cikin annabawa ake karantar da su sirar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin su ake karantar da su sirar waliyan Allah cikin tabi'ai da asba'u tabi'i da sauran manya-manyan bayan Allah zaɓaɓɓinsa waɗannan kuma su ne kayan tarbiyya a musulunci, su ne sinadarai da ake yin tarbiyya da su a makarantun islamiyya ake yi. Kenan mace akwai buƙatar ita kanta ta shiga islamiyya, sannan akwai buƙatar ‘ya’yanta su shiga islamiyya. To a nan ne bagiran ba da gudunmuwa ta mata take tasowa idan an yi wannan batun. Dukkaninmu mun yarda cewa mata su suke tarbiyya, mun yarda mata su suke reno, mun yarda cewa ba a tarbiyya da jahilci. Shi yasa za mu ga mata a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba su yarda maza su wuce su ba, ba su yarda su zauna a gida babu karatu ba, babu ilimi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo domin cikin manufofinsa akwai gyara rayuwar mata da inganta ta da karantar da su. Al-Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi, hadisin sayyiduna Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu yace wata rana mata sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah ghalabana ar-rijalu fima arsalaka Allah bihi wa inna Allah arsalaka ilayhim wa ilayna. Ya ma'aikatan Allah, mun ga maza sun rinjaye mu, sun wuce mu, sun kwace ka a game da abin da Allah ya aiko ka da shi na ilimi da shari'a. Alhalin ba su kaɗai Allah ya aiko ba kai Allah ya aiko maka ba kai kaɗai Allah ya ba haddamu. Ya aiko ka wajen su maza, sannan ya aiko ka wajen mu mata. So daga ya ma'aikin Allah, muna roƙonka ka ware mana wata rana ta musamman, ta mace wadda ba za su yi tarayya da mu a cikinta ba. Ku duba yadda al'amari ya juye. A zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama maza sun fi zuwa makaranta, har mata na korafi cewa maza sun kwace Annabi sallallahu alaihi wasallam kullun yana tare da su. Sai ga shi mu kuma a yau abin ya juye. Akwai makarantar yara ta islamiyya, akwai makarantar matan aure, amma babu makarantar mazan aure. Akwai majalisai na masallatai da yawa maza ba sa zuwa, wanda insha Allah in tattaunawar mu ta kai za mu ba ku shawara yadda za ku ba maza gudunmuwa wajen su rika halartar makarantu, su rika halartar majalisan ilimi. Shi kenan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to shi kenan yanzu na ware muku rana kaza, ita ce ranar ku, ku rika zuwa zan karantar da ku banda maza. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ware wa mata ranar su ta karatu, ashe malamin matan aure na farko shi ne wa? Shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam, shi ne malamin matan aure na farko ya ware musu rana a masallacinsa a Madina. Hatta ma'ana fihi, sai mata suka taru a wannan ranar daga cikin darussan farko-farko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da su. Manzon Allah sama ya karantar da su wata falala da lallata zukatansu. Manzon sama ya ce ma min kunna tuqaddimu salatatan min waladiha illa kanu laha hijaban min an-nar yawm al-qiyamah. Manzon sama ya ce babu wata daga cikinku da Allah zai jarrabe ta ya gwada ta a matsayin jarabawa, ya karɓe mata ‘ya’ya uku tana wabinsu ta rasa ɗaya, ta rasa ɗaya, ta rasa ‘ya’ya uku illa kanu laha hijaban minan nar yawm al-qiyamah, fasi sun waɗannan ƴaƴan guda uku sun kasance kariya daga gare ta daga barin shiga wutar ranar lahira. ƴaƴa uku sai wata mata, inda za ku gane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam matan suna gane karatun, sai wata ta ce wasnain ya rasulullah, sai ta ce ya ma'aikin Allah biyu fa, sai manzo sun ce wasnain ko da ƴaƴa biyu ne ma. Akwai riwaya da ta zo da cewa wa wahidan, amma ba ta inganta ba. To daga manzo sama ya faɗi biyu ya faɗi uku, kun ga ake suna ganewa kenan. Danana Aisha ta ga himman mata wajen halartar karatu da manzo Allah sama yake musu a makarantar da ya ware musu tasu ce. Danana Aisha ta ce matan Ansar sun ci ke ce biyu, ta ce ni'man nisa'u nisa'ul ansar lam yamna'ahunna alhaya'u an yatafaqahna fid din, ta ce kai ma dalla da matan kirki matan Madina kunya bata hana su su koyi addini ba su fahimce shi. Akwai kissa ta Asma'u bintu Yazid ibn Sakan, al-Imam Abu Nu'aym ya ruwaito ta a cikin littafinsa Ma'rifatu Sahaba, kamar yadda al-Imam Ibn Asakir ya ambace ta a cikin Tarikhu Madinatu Dimashq, amma dai sanadinta na da rauni sai dai tsira ce ba a tsanantawa a wajen bin kwakwaki na sanadinta. Asma'u bintu Yazid ibn Sakan sahabiya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, malaman sira suna ce mata habibatu nisa, ita ce mai hudubar mata. Wasu suna ce mata wasidatu nisa, ita ce wakiliya ambasada jakadiyar mata. Malaman sira suka ce ta ce ku zauna zan wakilce ku zan je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in kai tsoke kuma in yi masa wasu tambayoyi. Ta zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallama ta ce ya ma'aikin Allah, maza sun kwashe ilimi sun ban mu alhali mazan nan su suke jihadi tare da kai, mazan nan su suke zuwa hajji tare da kai, mazan nan su suke zuwa umra tare da kai, mazan nan su suke kai ka lissafa ayyukan da maza suke yi. Shi ya ma'aikin Allah, mu ba mu da aikin da muke mu samu lada. Shi ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa inna husna tabaqquli ihdakunna, ku sani mace ta zauna a gidanta ta kyautata wa mijinta, wa qalaba maradatahu sannan da neman yardan mijinta, ya ajinu dalika kullahu, daidai yake da jihadi da mata da maza suke zuwa su gefe. Matar da ta zauna a gida ta kula da mijinta, ta tsare gidanta, ta yi wa ƴaƴanta tarbiyya, to daidai take da matar da namijin da ya tafi jihadi wajen ɗaukar kalmar Allah. Kun ga wannan duk a makaranta aka yi. Shi yasa za ku ga wannan aikin da manzo Allah sama ya kafa na karantar da mata domin su zama masu tarbiyya, annabi sallallahu alaihi wasallama bai rasu ba sai da Allah ya cika masa burinsa. Allah ya fitar da manya-manyan malamai a gidan shi. Matarsa na Aisha radiyallahu anha a'lamu nisa'il alamin, ita ce wacce ta fi kowa ilimi a cikin mata, domin mata ba ba annabiya, babu ba annabiya a mace. To Nana Aisha radiyallahu anha a matsayinta na ta matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce a'lamu nisa'il alamin, ita ce kakan duniya Allah bai halicci wata mace ta fi ta ilimi ba. Manzo Allah sama yana da rai ya ga haka, za a zo a yi manzo Allah sama fatawa ta kunya, fatawar da ke buƙatar sakaye namiji ba zai iya zuwa yana ta faɗin abubuwa irin waɗannan a gaban mata ba. Amma tun daga matarsa a'lamu nisa'il alamin, sai ta ja hannun mai tambayar, sai ta shigar da ita gida, sai ta ce ga yadda zaki ga yadda zaki ga yadda zaki ga yadda zaki, ta mata bayani, sai ta gamsu. wanda in namiji zai yi bayani to ba zai iya bayanin da ita za ta yi ba. Ciwon yamace kuka ce na waye? Na yamace ne. To suka zo aka yi wannan. Haka sauran matansa irin su Ummu Salama Hindu bintu Abi Umayya, irin su Ummu Habiba Ramlat bintu Abi Sufyan, irin su Hafsa bintu Umar, irin su ga sunan matan manzo Allah sama matansa tara, kowace gidanta makaranta ce. Kowace gidanta makaranta ce. Duka matan manzo Allah sama da ya rasu ya bar su bayan ya koma ga Allah, dukkanin su kowace sai da gidanta ya zama makaranta. In kika ji ana faɗin manya-manyan malamai waɗanda ɗaliban na Aisha ne, ki ƙwaƙwalwarki ta buga. A kawo miki irin su Sa'id ibn al-Musayyib, a kawo miki irin su Abdullah ibn al-Zubayr, a kawo ƙaninsa Uwat ibn al-Zubayr, a kawo irin su Masruq ibn al-Azza, a kawo irin su Mu'aza, a kawo irin su Barira. Duk waɗannan wasu jigajigan malamai ne a cikin tabi'ai. Almajiran na Aisha ne da ta zauna dirshan ta karantar da su abinda ta koya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da ba ta yi karatu ba za ta zama haka. Sannan ilimin na Aisha ku sani ba kawai ilimin addini ba ne, har da ilimin likitanci da haɗa magunguna. Ɗanta wato ɗan yayarta Urwa, yayarta ita ce Asma'u bintu Abi Bakr radiyallahu anhuma. To tana da ƴaƴa, daga cikin ƴaƴanta akwai Urwa ibn Zubayr, babban tabi'i, babban malami, yana cikin masana fiqh guda bakwai na garin Madina. Duk ilimin Madina yana koma zuwa gare su a cikin tabi'i, yana koma gare su su bakwai ne. To shi yana cikin su. Wata rana ya zo ya zauna da ita ya ce, mama, ina mamakin al'amarin ki. Ce, ina mamakin yadda kika san Alƙur'ani. Yace, to amma sai in ga ba abun ban mamaki ba ne, domin ke matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce, a ɗakin ki ake saukar da wahayi. An saukarwa da manzon sama wahayi kuna cikin mayafi ɗaya. Sai in kalle ki in yi mamaki a matsayin malamar hadisi, sai in kuma ga shi ba abun ban mamaki ba ne. Domin har yanzu dai ce matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, hadisin manzon sama kuma wahayi ne da Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da Alƙur'ani. Na uku, sai in yi mamaki in ganki kin san ilimin tarihi da kuma ilimin nasaba. Wane ɗan wane jikan wane, ta sani. Nana Aisha radiyallahu anha idan kika je wajenta sai ta faɗa miki kakanki na ashirin. Kakanki na ashirin, wata yanzu ba ta san kakanta na biyu ba. Sai ce, amma bana mamakin wannan shi ma, saboda ke ce ɗiyar wanda ya fi kowa ilimin wannan ɓangaren shi ne Sayyiduna Abubakar radiyallahu anhu. Ce, mama, abinda ya fi bani mamaki game da ke a ilimin ki kuma har yanzu ya ɗaure min ƙwaƙwalwa, yayana suka iya likitanci. Sai ta ce, kai ɗana, ta yaya ba zan iya likitanci ba? Manzo Allah ta sama a ɗaki na yi jinya, har Allah ya karɓi ransa. Tana rungume da shi, niyanta ne ƙarshen abin da ya shiga bakin Annabi Salama. Saboda haka masu magunguna su riƙa zuwa suna manzo Allah sama magani. Sai ta ce, daga nan ne na koyi likitanci. Kun ji basira? To kun ga wannan misali ne na yadda mata suka zauna a zamanin manzo Allah sama suka koyi ilimi, kuma manzo Allah sama shi ya karantar da su. Bayan su an ci gaba da samun malamai irin su Ummu Darda as-Sughra, mata Abu Darda, wadda manya-manyan malamai suke zuwa wajen ta karatu neman ilimi. Ita tabi'a ce, ba sahabiya ba. Bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce aka haife ta, Abu Darda'i sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta, bayan rasuwar matarsa da ake ce mata Ummu Darda'i al-Kubra saboda shi yana da mata biyu sunan su al-kunyatu ummu darda akwai al-kubra akwai as-sughra al-kubra ita ce sahabiya as-sughra ita kuma tabi'a ce malama ce haka nan aka ci gaba da samun mata masu ilimi a cikin tarihin musulunci ga mu nan muna da Karima Karima ibn Ahmad al-Marwaziyya rawiyatu sahih al-Bukhari makarantarta ɗalibanta akwai irin su Imam al-Khatib al-Baghdadi wannan jijjib shishike a cikin ilimin hadisi almajirinta ne ita kuma cikin malamanta kusan duk wanda suka yi riwayar sahih al-Bukhari a mataki na biyu irin su al-Imam al-Kushnihani irin su al-Imam al-Sarhafi dukkanin su malamanta ne Allah ya kaddara mata hatta koma ga Allah ba sai aure ba amma ta zauna tsayin daka ta karantar da ilimin addinin musulunci Karimatul Marwaziyya ga kuma wata makarimar ita ma Karimatu ibn Abdul Wahhab ad-Dimashqiyya ga babban malama da ake ce mata Sittul Quba ga wanda ake ce mata Sittul Fuqaha shi balagaban Masar idan mata ta kai ka baci tattuka a abin da ya shafi daukaka sai sai mata sittu wannan sittun kun san abin da yake nufi yana nufin wai duk bangarorin duniya guda shida da ake da su sama ƙasa gabas yamma kudu arewa ga baki da ko ina labarin ta ya kai shine kawai sai sai sittul fuqaha ko sittul quda ko sittul wujara da makamantan su to akwai su ga sunan manyan malamai mata waɗanda idan mutum ya ce zai lissafa su waɗanda suka zama malamai a cikin mata kuma sanadiyyar makaranta da suka shiga suka koyi ilimin addini ba zai iya iyakance su ba a nan ƙasarmu Nana Asma'u ɗiyar sayyiduna shehu ɗan fodi wa rahmatullahi alaihi misali ce babba Nana Asma'u Yaddaji wanda ta zama malama mai karantarwa wanda ta rika ba da fatawa a matsayin a makwafin babanta Shehu Dan Fodi wa rahmatullahi alaihi malama mai karantarwa littafanta da sunan waƙoƙinta na ilimi da sunan wannan duk misalai ne na mata waɗanda suka zauna suka koyi ilimi daga baya kuma suka ci gaba da ba da gudunmuwa to mutaki dabanmu wacce ita ce taken da aka bamu gudunmuwar mata ga makarantun islamiyyu mun ce makarantun islamiyyu mu kala biyu su ne akwai makarantar matan aure kamar taku wannan akwai makarantar kuma yara ƙananan yara su ma na aure yi mana matan aure aka same su ba so daga akwai makarantar matan aure akwai makarantar ƴaƴan aure domin a ce an haifi mutum ta hanyar aure sharafi ne manzon sama yi alfahari da wannan gudunmuwa ta farko da mata za su bada wajen samar da makarantun islamiyyu ita ce gudunmuwa ta shiga makarantar ita kuma makaranta dama asali ba sai an gina ta ba ita makaranta dama asali ba sai an gina ba kun san da cewa da yawa waɗanda suka yi ilimi sun yi ilimi a ƙarƙashin bishiya a bakin bishiya suka yi karatu a ƙarƙashin bishiya to mata gudunmuwar farko da za su bada ita ce ta shiga makarantar shiga ta shiga makarantar in aka ce ga makarantar islamiyya to su yi ƙoƙari ke ma kira ciki a unguwarku gudunmuwa ta biyu ita ce halartar makarantar nan kullum kullum ba kashi to a nan ne ɗan dagaji ne da yawa mata suna shiga makarantu amma kuma ba sa da cika shar'i wanda shar'i ne babba daga cikin sharɗin samun ilimi ko shine sharɗin farko da malamai suke ambatawa al-hudu halarta makaranta duk mutumin da baya halarta makaranta ba zai sami ilimi ba duk mutumin da yau zai zo gobe ya tsallake ko ba zai sami ilimi ba malaman mu suna cewa man arada an yatruka ina atana hadhihi sa'atan falli yatruk hatta ata shi wanda yake da nufin ya bar wannan sana'ar ta mu ko da ta tsaftawa ido ce ya ki zuwa makaranta ko gabaki ɗaya zai na zuwa daga cikin matsalolin da ake fuskanta da mata a makarantu babu kamar fashi saboda ku mata Allah ya muku wata kyauta kyauta ce amma ce hidahat kyauta ce amma kyauta ce ta kyauta ce wanda akwai ƙushin damuwa a cikinta ita ce abu kaɗan yake ɗauke muku hankali abu kaɗan yake ɗauke muku hankali yanzu da wani ɗan tsako zai shigo masallacin nan Allah ya kiyaye in ba a yi ta abu sai ya tarwa tsako ɗan tsako ko mata abu kaɗan sai ya ɗauke muku hankali ku sani annabi salama da ya tashi bayani cewa inna man nisa'u shiqaqur rijal maza ya mata ya kuma maza ne so da ka halarta makaranta wajiba ce in kika shiga makaranta ko ki sani cewa kin dau alƙawari za ki rika zuwa kullum in kuma har ba za ki zo ba za ki fashi ko ki sanar sannan sanarwar ki ta gabaci fashi idan kuma har fashin ya zama na gaggawa ne to ki san yadda za ki sanar cewa ba za ki samu damar zuwa ba wannan haƙƙin makaranta ne a kai makarantu da yawa har ma yanzu makarantun matan aure sun koma ba su da ka'ida akwai makarantar da hutunsa Asabar Lahadi Juma'a Asabar Lahadi akwai waɗanda hutunsu Juma'a Asabar Lahadi Alhamis Juma'a Asabar Lahadi kwana uku kawai suke karatu saboda ne a lardunan mu an fi biki ranar Juma'a da Asabar da Lahadi saboda ka in ka ce sai ka yi karatu ranar Juma'a da Asabar da Lahadi za a bakka daga kai sai ajinka sai tebura in akwai tebura in tabarmi ne a bakka da tabarminka ba za su zo ba to fashi musiba ce daga cikin abin da ke kashe makaranta akwai fashi domin al-Imam al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah yana faɗa yana cewa masu adadi masu iya magana suna cewa haƙƙul fa'idati an tusaqa ila mubtajiha haƙƙin fa'ida ta ilimi ana ba da ita ne ga waɗanda suke nema idan kana karantar da mutane suka ga shaƙuwa cikin ɓangaro a tare da su ba su damu da karatun ba to ka daina karantar da su haka magabatanmu suke cewa saboda don Allah don Allah don Allah ku yi ƙoƙari ku riƙe makarantunku kar ku mai da makarantu su zama occasional kar ku mai da makarantu su zama na biki me na biki idan azumi ya zo aka ce za a yi daura ko ana tafsiri sai a cika makaranta kan ka azumi na wucewa yadda maza suke cika masallaci da azumi kuma sai ku daina cika masallan makaranta bayan azumi kamar yadda su ma suke zanzarewa ba su cika masallaci bayan sallah bayan an gama azumi yanzu yadda kuke nan ga masallaci ya cika cike da waje cike da waje don Allah kowace ce wa kanta fada idan aka dawo bayan sallah haka take zuwa makaranta gudunmuwa ta biyu kenan halartar makaranta bayan shiga gudunmuwa ta uku ita ce rashin lafiya a duniyar nan ban ga mutanen da suke da damuwar tsara lokaci kamar mata ba kuma lokacin ku na da albarka amma kuma ban ga mutanen da suke watsi da lokacin su kamar mata ba. Shi yasa da wuya ai abu ba a ji haka ba. Don Allah ku gyara wannan. Wata shekaru ina jin ko uku ko hudu da suka wuce na taba gabatar da wata mu'adara a nan masallacin Abdullahi ibn Abbas madarkaci. Yadda mace za ta ci gajiyar lokacinta a lokacin Ramadan. Haka ma kafin azumi ina jin da ko kwana biyu ne na gabatar a wani masallaci sabo na Juma'a a nan gabari gabari babba shi ma irin nan da mawdu'i ku zama masu cin gajiyar lokacin ku zama masu tsayani babu yadda za a yi dai dai kun ku suna fita na san wani dattijo Allah ya gafarta masa lokacin da matar shi ta rasa shi ma ya rasu yake faɗa min yana kuka yace matar ka din nan da ta rasu ta sallata ba yace yayi aikin gwamnati na shekaru kafin ya ritaya yace bai taɓa lattu ba saboda ita yace shi sai dai ya zo ya tarar da ya da masallaci da asuba zai tarar da an kai mishi ruwan wankan shi baji an aje mishi kayan da zai sa an tanadar mishi abincin da zai karya da ya fito wanka shi ba ta taɓa lattu ba ba ta taɓa fashi ba kun wannan shida ce mai kyau wace ce ba ta son mijinta a lokacin da Allah ya kaddara musu rabuwa ta mutuwa ya ba da wannan shaida game da ita kowa ce tana so to cikin matsalar da ke mata ke fama da ita akwai rashin tsara lokaci shi yasa sun fi kowa latti daga cikin matsalolin da makarantunmu suke fuskanta akwai latti to wannan gudunmuwa ta uku ita ce ku zama masu halartar makaranta da wuri bayan kuma kuna halarta ko da yaushe gudunmuwa ta hudu da za ku bada wajen ci gaban makarantu musamman mawadata daga cikinku shine samun yadda za a yi a haka makarantun a gine wannan ko zai shafi mawadata kawai ba a hadda kowace ka'idar musulunci ita ce liyunfiqu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah kowanne ya bada gwagwajen abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi mawadaci ya bada a irin wadatar da Allah ya bashi wanda kuma Allah ya kaddara masa ba yi da shi da yawa to shi ma ya bada daga cikin abin da Allah ya bashi idan kika ji wata hamshakiyar mai dukiya ta ce ta bada miliyan ɗaya wajen ci gaban makaranta sai kuma abinda Allah ya azurta ki da shi shine dubu ɗaya za ki iya badawa to ki bada kake raina dubu ɗayan nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ga ana rigegeniya a kanin matsutsin zinariya matsuwar zinariya da dirhami ɗaya suna rigegeniya wajen karɓuwa a wajen Allah Allah ya yi kallon zuciyar ki me kika bada shi Allah zai miki sakamako da shi wannan gudunmuwa tana da mahimmanci matuƙa sosai gudunmuwa ta badawa akwai makarantu da yawa da mata da yawa su suka gina su kuma ba wata ba ce ta ware ita kadai ta kalle yanzu na san wannan makarantar taku tana da gine-gine da take yi shekara da shekaru ban jin kuma an tare an gama gina ɗaya daga ciki ban samu wannan labarin ba ko an gama kun ga akwai gudunmuwa mai yawa da za ku bada a wajen gina makarantun nan shekara guda da yawan mu ba mu da irin wannan tsari larabawa sun bai wadda Allah ya musu kun san mace da mijinta su kadai sukan iya ci da mutane ɗaruruwa a shekara a ramadan tun daga ɗaya ga watan ramadan har zuwa ƙarshen sa mace da ita da mijinta za su yi asusu wallahi a ƙasashen laraba na ga wannan musamman ƙasar Masar za ku gama ta da mijinta ana cewa an gama watan Ramadan to za su bude asusu ita da shi duk abin da suka samu da abin da ya sama da abin da ta sama sai su rika zubawa a wannan asusu ko a banki asusun banki ko a asusun gida kawai wannan asusun da suka yi na ciyarwa ne a Ramadan ana cewa an fara shirye-shiryen ganin wata za su fasa asusun na ko kuma za su je banki su duba nawa suke da shi ko kallon ma ne suke tara ba ta ji sai lokacin ya zo to wannan asusun fa idan aka fasa shi za ku yi mamakin ku ga buhun shiga nawa za a siya buhun zofa rodo nawa za a siya buhun aya nawa za a siya nawa za a je a kai wa mai kankana da ayaba da lemu da apple da inabi buhun shinkafa nawa za su siya kaji guda nawa za su siya wallahi da wannan kudin za su ciyar da mutane tun farkon Ramadan haka ci kun ga tattali kenan daga cikin hanyoyin arziki akwai tattali akwai tsini da dabara shi yasa Balarabe yake cewa la alama ni khafat duk mutumin da ke da tattali to ba zai talauci ba to sai ku tsari a makaranta ku ce kun tanadar wa makarantar ku kowace makaranta ma ba wannan ba ce to kun yi tanadi dudu kun sa wa kanku za ku rika aje kaza za ku yi mamaki Hausawa suna cewa ba wawa kamar kuɗi ga saurin taruwa ga saurin rubutewa idan mutum yana tara kuɗi kawai ya kau da kai daga ban wallahi ranar da zai waiwayo ya ce ga ya tara abu mai yawa amma kuma da zai rika zara me kuka ce zara ba sa barin dan to kun ga wannan kenan sau daga wannan gudunmuwa ce babba da za ku bada a matsayin gudunmuwa ta hudu domin ci gaban makarantu da kuma haɓakuwarsu da kuma samar da su gudunmuwa ta biyar ita ce tura 'ya'yanku waɗannan makarantu an faɗa mana nauyin da ke kanku mun ji cewa ku kuke da haƙƙin tarbiyya ba ke girma ku tsaya tsayin daka ku ga 'ya'yanku suna karatu kuna tura su makarantun nan kun san cewa al-Imam Malik wato ce bata san al-Imam Malik ba kowa yana ji kowa tana ji a cikin ku kun karanta littafin Malikiyya kun karanta Ahabari kun karanta Ishmawi ko duk kun san waɗannan littafin to da ake cewa mazhaban imamu na maliku to al-imamu malik din nan kun san wanda ya fara sa shi a tarbiyya babarsa ce baban al-imamu malik dan kasuwa ne ba yi da lokaci mamarsa ita ce ta tsaya ta tsayin daka ta ce wallahi wannan dan nawa so nake zama babban malami za ta yi mai wanka ta shirya shi kafin lokacin makaranta ta kama hannunsa yana ɗan matsili a masa rawani ta kai shi wajen babban malaminsa Rabi'atu ibn Abi Abdurrahman Rabi'atu Ra'ayi ta kai shi wajensa ta ce allimhu wa ajibhu sai ka karantar da shi ka masa tarbiyya haka take al-Imam Shafi'i Muhammad ibn Idris almajirin al-Imam Malik ne maraya ya taso an haife shi a garin Filistin babansa ya hijira daga Filistin ya dawo garin Makka ya taso a garin Makka a matsayin maraya dan karamin yaro baban shi ya rasu yana dan musulmi mamarsa ita ta tsaya tsayin daka ya zama malami kuma ya zama haka ake babu Ahmad al-Imamu Ahmad ibn Hanbal Imamu Ahmad ibn Sunna wal Jama'a babar ta tsaya tsayin da ka karanta da shi shi ta tafi raka shi da asuba ta rika fitila sai ya kai inda zai je na makaranta makaranta sannan ta dawo saboda al-Imamu Ahmad yana da wata irin himma ya ji kukar da kana da daddare kai sai ta shi ci a makaranta da shi kuma ba sai ta ce masa a'a ya Ahmadu hatta ya ji hannan shekaran da ka tashi asuba ta yi to asubar da cikin duhu za ta dauki kila ta rike masa hannu yana dan inda ke tsinda a makaranta uwa take zuwa ta dauka dan ta tafi da shi da kai a wannan zamanin namu aka yi rigima sosai baban yana son su yi ƙa'insu su karatu an samu rabo aure sai ta zo ta ɗauki ƴaƴan kawai ta tafi da su a san inda take kai to za ku ba da gudunmuwa wajen kula da ƴaƴanku ku tsaya tsayin daka ku ga sun yi ilimi babu abin da za ki bar wa ƴaƴanki su zama masu albarka wallahi kamar ilimi malamai suna buga misalai guda biyu na sarakunan musulunci dukkanin su sarakunan musulunci ne kuma banu umayya ne su suna cin banu umayya daya shine umar ibn abdul aziz rahimahullah sai wasu suna cewa shine hisham ibn abdul malik wasu kuma suna cewa ba shi bane hisham ɗaya da ziyaratu ya tara ƴaƴan su ya ce masa kunga na tabbatar da nayi imani da Allah Allah ba zai tozarta ku ba ba zan ban muku ko sisi ba amma na ban muku ilimin addini da tarbiyyar da na muku kuma su za su kula da ku da izinin Allah ya faɗi ya rasu ko sisi bai ban musu gado ba sai wanda ake da saɓani game da sunan shi da rama ai saɓani tun da dai ba aikin arziki ba ne shi kuma ya tara zuciya matsuduwa ya bar wa ƴaƴan shi a matsayin kashi talauci wallahi malaman tarihi suka ce ƴaƴan wannan sai da suka dawo suna ta kafuci suna miƙa hannuwa a wajen ƴaƴan ɗaya ƴaƴan mai dukiya wanda ya bar musu dukiya sarki ne shi sai da suka dawo suna ba ana ba ku mu samu abin miya a wajen ƴaƴan wannan da ya ce ya bar wa ƴaƴansa ilimi da tarbiyya sai daga ku ba ƴaƴanku ilimi ku ba su tarbiyya Allah zai kula da su kashi ce abinda za ki shi ne tunanin ya za ki tara wa ƴaƴanki ki kimata cikin waya an kai yarinya ba ta da ko cokali ko ɗaya amma yanzu gidan dai ne kake kana jijjiwa yadda ta ga dama ta taqallabu haythu tasha'u ta wuce matakin baitun ta kai matsayin kasuhu ta wuce matakin gida yanzu benaye take ciki sarka ba shi bane manufa ku ba da gudunmuwa ga makarantu gudunmuwa ta gaba ita ce ku matsa wa mazajenku su sa ƴaƴanku su rika biya wa ƴaƴanku kuɗin makaranta abin kunya ne abubuwan da suke faruwa a makarantunmu na Islamiyya abin kunya ne abin da suke faruwa a makarantunmu na Islamiyya kuma billahi allazi la ilaha illa huwa kunjina ransu ina ɗauke da azumi ba talauci yake sa mutane su ci kula da islamiyyu ba walakanta islamiyyu ne da rashin ɗaukar islamiyyu da mutunci mun ga mutumin da ya ɗauki ƴaƴan shi ya sa su a wasu makarantu masu tsada makaranta mai tsada a nan garin namu makarantar boko inda ake zuwa da fitar da jere in sun je ba sun makaranta ko sun sa hijabi a ce su cire ya ɗauki ƴaƴan shi ya kai su can amma ana rigima da shi a makarantar islamiyya bai biya musu kuɗin islamiyya ba na tam ɗaya tam biyu tam uku tam huɗu tam kaza shekara kaza bai biya musu ba ku matsa wa ƴaƴa mazajenku shi wannan idan ba za su yi ba ko ku san dabarar da za ku ko a kuɗin cefa ne ya halasta ya halasta ba ki je kina adashi ba ki ɗauki kuɗi ki biya wa ƴaƴanki kuɗin makarantar islamiyya su yi karatu za su zama miki hasken kabari suna kwance a cikin kabari za su miki addu'a ba makarantar ta ƙaru ba keke suka ƙaru ba makarantar suka gina ba sun gina kanki ne ku ba da wannan gudunmuwa gudunmuwa ce babba kan ku riƙa tauyewa makarantu haƙƙin kan ku riƙa tauyewa makarantu haƙƙin ku ba da gudunmuwa a wannan yadda kuke tara kuɗi ku yi biki yanzu ba muna cikin azumi ba yau nawa muke to wata tana nan yanzu ta ta gaban ni ba a kawo a tamfa ba ba a tinkawa ya inda kayan sallah ba amma ba ta da tunanin ila an ba da hutun makaranta kafin a fara azumi idan an koma kuma ba a biya kudin makaranta ba ya za a yi da shi kuna da wannan tunanin tsakanin ki da Allah kin taba zama da mai gidanki kika ce to mai gida kayan sallah nan duk shekara an saba yau bana dai ga yadda kake mun gode wa Allah muna ci muna sha yara za su koma makaranta bayan sallah idan muka kudije in ka kwashi albashinka ka je ka siyo kayan sallah to ba a biya wa yara kudin makaranta ba so da kin shawara da nake bada kayan su na barana nan kala hu da kamu kuma suna nan a goje za su sa kayan su ba wanda zai gane dama ba dan wani suke sawa ba ka ai musu kayan sallah a biya kudin makaranta kin taba haka kina da niyyar ki haka imanin ki ya kai ki haka ko ko sai dai rijima amma ai kala kaza kike ki sai kala kaza za a yi an siyo kaza a tabbata ce ke leci kike so an siyo abu kaza ta kalmi kike sai ba irin shi kike so ba wannan gudunmuwar da za ku ba makaranta ta wannan bangaren ke ku kula da haka gudunmuwar da za ku ba da ta gaba ita ce kula da karatun ƴaƴanku in kuna zuwa makaranta to kuma ƴaƴanku huɗa ta suka yi su a gida kuna bincikan me suka yi bangaren karatunsu shin hadda ce makaranta hadda ce ta islamiyya hadda kuna bincikan ya muraja'a su take izifi nawa suka yi ya haddasa take sannan kuma gudunmuwa ta gaba ku riƙa kula da me suke yi idan sun je makarantar ta ɓangaren tarbiyyar musamman ‘ya’ya mata ke ba ki ce wa ‘ya’yanki ƙarshe waya ba amma ƙawata na da waya to ya take mu’amala da wannan ƙawata ta kina bincika da kaɗaici meye a ciki ɗanki na miji kina bincika sa wani hali yake ciki a game da tarbiyyar sa ya je makaranta ya dawo duk wannan na cikin gudunmuwar da za ku bada ana samun koke-koke na abubuwa da yawa makaranta na iyakar ba sun kokarinta amma a gida sai a bata ba a kula an yi wa yaro hajja a makaranta an ce je gida a yi ta tisa masa ba a tisa mishi an yi wa yaro karatu an ba shi aikin gida assignment homework amma in ya je gida ba za a kula a masa ba ba za a ci yayi ba malamai sun ce abu kaza ba kyau a makaranta amma idan yaro ya koma gida kuma sai a je a sa mishi wani abu ya je yana kalla wanda ba mai kyau ba duk wannan na cikin gudunmuwar da za ku bada gudunmuwa ta ƙarshe da zan faɗa ita ce gudunmuwar da za ku bada ga mazajenku domin su ma su zauna su yi karatu gudunmuwar farko da za ku ba mazajenku ku riƙa yin musu tambaya addini cikin zaman lafiya da dabara ku kawo tambaya ta addini ina gida wai kaza ne hukuncin shi irin ajiye daɗin nan kin mishi abinci mai daɗi kin haɗa musu kayan buɗe baki masu kyau ya ci ya ƙoshi ya yi hamdala sai ki ce dama kina da wata tambaya ce ki ɗan jefa tambaya ya je makaranta tattaunawa da shi tattaunawa ta ilimi a game da matsalolin ‘ya’yanku ina ciki yi masa nasiha a game da ya riƙa zuwa karatu da kuma nuna masa fa’idar karatun a ƙarƙashin ka miki kai ne Allah ya ɗora maka kula da mu gabaki ɗaya idan ba ka yi ilimi ba ta ya za ka yi karantar da mu ke mai littattafai nan masallaci ne na san babanmu shamakin zazzau Allah ya ƙara masa lafiya yana da darasi akwai malamai da yawa da suke da darussa ina jin Dr. Shu'aibu Dukko ina jin yana da darasi a nan masallacin da sauran manya-manyan malamai da suke karantarwa a wannan masallaci nan kike kusa da nan kina jin an ce za a sa littafin kaza yake aika kasuwar Zaria ko kofar doka kici a ciwo miki wannan littafin kawai kike nan kina da kudin ki sai kike ga cikin sai kofi uku kofi daya nashi ne kofi biyu kuma ya kai masallaci ana sake sa wani littafi aka ce za a yi karatu za a sa littafi kaza sake sai masa kofi uku ce kofi daya naka kofi kuma biyu a kai sadaka masallaci Allah ya ji kan babana da babanka Allah ya ji kan mamata da mamarka na musu wakati ne zai ki kaiwa zai ki zuwa sannan gudunmuwa ta gaba ɗan uwa da za ku yi gabaki ɗaya ga makarantu ku yawaita wa makarantar ku addu'a Allah ka tsara makarantarmu Allah ka mata albarka kun ga wannan buɗe baki idan mutum ya buɗe baki yana da addu'a karɓaɗɗiya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah zai karɓi addu'ar mutum lokacin da mutum yake azumi yana addu'a Allah yana karɓa ku yawaita wa makarantunmu addu'a addu'o'i Allah ya tsare su Allah ya taimaki malaman Allah ya taimaki shugabannin Allah ya karfafi makarantun abinda ake yi a cikin Allah ya sa masa albarka Allah ya kara wa daliban fahimta ita wannan addu'a wannan gudunmuwa ce babba in baki zama mai bada gudunmuwa da kuɗi ba to ki bada bi Allah bai hana ki addu'a ba kuma addu'a da kuke ganinta kakkurena ta kakkurena kuma wanda zai yi ta ba a raina wanda zai yi addu'a sultan waɗanda ake tsammanin Allah baya karɓan addu'ar su sai kaga Allah yana ansa mutanen da ba a ɗaukar su da shima Allah ya fi karɓan addu'ar su shi yasa ba daidai bane abinda ake yin an zo waje so sai a ce malamai kawai za su yi addu'a a'a a kalli wani talaka tabbas wanda bai da alaman malanta cewa na yi mana addu'a manzon sai ce inna ma tunsahuna bi du'a sa'ikum Allah yana taimakon ku ne da masu raunin cikin ku wata rana kawai sai a kalli wata ɗan yarinya ya karama a ce mana addu'a ba ta da zunubi wani ɗan yaro ɗan karami a ce yi mana addu'a zai da zunubi in bai iya addu'a ba ma a lakana masa yana da tasiri shi yasa idan kuka ji yara suna addu'a kar ku yi wasa da addu'o'in yara kuma ku koya wa yaranku cikin abin da za su iya farko-farko iya addu'a yaro ya saba cewa Allah yi mana kaza wannan yana da tasiri Allah yi mana kaza Allah ka yi wa babana kaza Allah ka yi wa mamata kaza Allah ka ba babana kaza na alkhairi yaro ya saba faɗin wannan yana da tasiri sosai to waɗannan su ne abubuwan da za mu iya faɗa yanzu kuma sun san ana ɗauka su masu ɗaukan nan na zama ba wanda yake bani umarni ba wanda yake hana ni an ce awa ɗaya su ba su san a wuce awa ɗaya a jawabi saboda wani zubin suna sawa a gidajen talabijin suna aikawa gidajen rediyo to su kuma gidajen rediyo da talabijin ba sa san a wuce awa ɗaya mun kimanin 50 da wani abu ne to so da ka za mu tsaya nan insha Allah sannan kuma dama a musulunci ma ba a san a yi ta magana tarbiyyar majalisi ba a san ta a tsawaita so da ka zan takaita a nan ina addu'a wannan makaranta ta ku Markazul Hadarati Islamiyya Allah ya kara mata albarka Allah ya tsare ta Allah ya tsare shugabanninta Allah ya kara wa ɗalibanta fahimta da basira da zalaka Allah ya sa tarbiyyar da ake musu ta amfane su Allah ya sa wannan makaranta ta fitar mana da shugabanni ba na kawai lardin Zazzau ba na jihar Kaduna ba na Najeriya gabaki ɗaya Allah ya sa haka Allah subhanahu wa ta'ala ya yi albarka a gare su ya yi albarka ga zuriyarku ƴaƴanku Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare su daga miyagun ɗabi'u Allah ya shirya mana ƴaƴanmu Allah ya sa su zama mana farin cikin zukatanmu gabaki ɗaya mazajenku Allah ya ƙara musu wadata wanda ba ta da miji Allah ya ba ta nagari duk waɗanda ba su da mazan aure Allah ya ba su nagari Allah ya haɗa su da waɗanda za su ke ƙaunarsu kuma su ma suke ƙaunarsu kuma za su zauna su yi rayuwa ta addini gidajen aure da ake da matsaloli Allah ya inganta waɗannan auren wannan gidaje Allah ya kauda matsaloli Allah subhanahu wata'ala ya sanya albarka a rayuwarmu duka gabaki ɗaya Allah ya saukar da alkhairi a cikin ƙasarmu shugabanninmu Allah ya muku jagoranci Allah ya ba mu shugabanni na dare Allah ya tsare shugabanninmu ya dora su akan daidai ya hana su aikata abin da zai cutar da mu ya Allah da abin da zai sa shugabanninmu su yi shi ya zama ba ci gaban ƙasarmu bane Allah ka hana su aikata shi abin da kuma za su yi ko da ba su yi yayi ba ci gaban ƙasa ne ya Allah ka ba su ikon yi Allah ka tsare mu daga zaginsu Allah ya tsare su daga cutar da mu Allah ka tsare mu daga tsine musu Allah ka tsare su daga zaluntar mu Allah ka sa su ba mu haƙoƙinmu mu ma mu ba su haƙoƙinsu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.